إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترك وتر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبوا لها دقريه دو دقربين دبقوا وانا يأيدي دينا 26 وتر فبواري شكرا تجبوا بيو دقشرين دشدة ميلادية منا تشكل تفسيري نا سورة الأنبياء يو زام تاش آية تقوم الشهر نيا وكم قصمنا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين.
تقول كم يوريك أفارا تفسير السلام عليكم نتنا كيف يا ريبو بسم الله أنا من شاء
dan takaitaccen tunatarwa ne ta abin da ya shafi daura insha Allah kamar yadda sanarwa ya gabata akwai daura in Allah ya kai mu rana asabar da za a gudanar a wannan masallaci mai tarin albarka wannan majalisi na Sheikh Yahaya Muhammad Salafi akwai karatuttuka da take shiryawa a ƙarƙashin majalisi din to daga ciki akwai daura da ake yi lokaci-lokaci haka to an ba da sanarwar cewa za a yi dauran insha Allah ranar Asabar to da su ɗan uwa sai su ba da muhimmanci mata da maza ne za su zo daura ɗin maudu'an daura ɗin akwai asbabul ihram sannan kuma akwai masalauta ɗin akwai kuma qawa'id sharfiyya sannan usulul fiqh wannan su ne maudu'ai guda hudu da za a gudanar a cikin daura ɗin ranar farko ranar Asabar 11 ga watan Ramadan a 28 ga watan Februari shekara ta 2026 wanda zai fara daura din shi ne Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi Al-Asari Abu Firdaus babban malamin namu kuma jagora a wannan majalisi namu mai tarin albarka Allah ya kara mishi hakuri da juriya da jajircewa akan da'awa salafiya shi zai fara gudanar da daura ɗin shi ne maudu'in nashi shi ne asbabul ihram malam zai fara ne ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 10:30 na safe sannan bayan wannan akwai maudu'i na biyu shi ne matsalar hadis wanda Sheikh Aminu Yusuf shi imam na gwamnan college shi ne zai gabatar da wannan maudu'i na matsalar hadis shi ma zai ci gaba daga lokacin da malam ya tsaya ƙarfe 10:30 zai fara 10:30 zuwa 12 kun ga awa 1:30 kenan so da haka wannan shi ne ranar Asabar kenan sannan ranar Lahadi 12 ga watan Ramadan na wannan satin kenan wanda zai fara yin dauran akwai Dr. Abubakar Ishaq Al-Madani shi ma zai fara ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10:30 a wannan masallaci na malam Bako sannan mai daura na biyu ranar Lahadi kin kenan akwai Ustaz Nuru Bamalli Al-Salafi shi ma zai gabatar da daura akan usulul fiqh wancan Dr. Abubakar Ishaq Al-Madani shi ne zai yi akan sarfu qawa'id sarfiyya da ko saboda haka ɗan uwa sai kokari a halatta yana da matukar muhimmanci to bayan wannan satin sai sati na gaba don an sanya daura ne sati da Lahadi to sati na gaba shine zama na biyu ranar Asabar kenan 18 ga watan Ramadan farko wanda zai fara daura da ranar Asabar shine Sheikh Aminu Yusuf Chief Imam na Gombe College. Imami na Gombe College shine zai fara karfi 9 zuwa 10 da rabi. Sannan wanda zai yi na biyu ranar Asabar din shine Ustaz Nuhu Gomalli As-Salafi karfi 10 da rabi zuwa 12. Sannan sai ranar Lahadi 19 ga watan Ramadan wanda zai yi dauran shi na biyu kenan Dr. Abubakar Ishaq Al-Madani shi ma zai fara karfi 9 zuwa 10 da rabi. Sannan sai Malam zai cike daura din shine na ƙarshe na ranar Lahadi kenan Sheikh Yahya Muhammad As-Salafi karfi 10 da rabi zuwa 12. Wannan shine sati biyu kenan za a yi ana wannan daura din. To da kan uwa sai ku kokari a halatta wannan dauren, yana da matukar muhimmanci sosai saboda an dauki abubuwa muhimmai wanda za su fa'idantar da yan uwa a cikin daura din. To saboda kan uwa sai ku kokari a halatta wannan daura din. In ba za ka zo ku turo iyalanka su ma su zo su kumfadi salafiya a wannan masallaci insha Allah. Sannan akwai sanarwan tafsiri na Invicta da muka ce insha Allah idan abun ya zidi ta za mu sanar. To sun kira sun yi bayani karfe 10 da rabi na dare za a dinga sa karatun. Karfe 10 da rabi kullum za a dinga sawa tafsirin malam wanda sanar da Shehu Sani ya dauka, Allah ya saka musu da alkhairi da sauran uwa da suka bada gudunmawa. Sannan kuma muna ƙara kokon barabu da yan uwa wanda suke ba da gudunmawa. Mun ce kafetin masallacin nan ana buƙatar kafet, wanda ya duba kafetin da kyau zai ga ya ɗan kwana biyu. To saboda haka da Allah, wanda Allah ya bashi iko ko wanda ya san wani wanda yake ba da gudunmawa, to da Allah muna buƙatar kafet a cikin wannan wata na Ramadana. A yi ƙoƙari a yi aikin alkhairi. Ku sani lallai duk abin da muka bada fi sabilillah a watan Ramadan ana ruɓanya ayyuka. Mun karanta ayoyi da hadisai da suka nuna mana muhimmancin taimakon addini. To daga cikin taimakon a sanya kafir a masallaci, a faranta wa mutane rai, a gyara ɗakin Allah, to shi ma zai taimaka insha Allah. Saboda haka muna fatan ƴan uwa Allah ya ba da ikon ba da gudunmawa a kan haka din. To wannan shi ne kaɗan daga cikin sanarwar abubuwan da suke gabanmu. Muna fatan ƴan uwa duk wanda yake buƙatan form na shi daura ɗin, akwai Malam Usman Ibn Taymiyya. Malam Usman na majalisar Ibn Taymiyya ba wancan ba kamar yadda malam yake. To saboda haka yana nan kusa, za a iya samun shi sai a mashi pompin. Pompin kyauta ne ake badawa. Sai dai idan kana son a baka certificate da wasu kuɗi da ake badawa na 50 certificate ɗin. To da kan an gama dauron, duk wanda suka bada ko wani abu akwai certificate da za a basu na musamman. Kuma bayan wannan certificate ɗin akwai muzakkira da ake badawa. Duk wanda ya halarci dauron za a bashi muzakkira da ana karatun yana ganin abubuwan da ake karantawa. To muna fatan ɗan uwa Allah ya ba da ikon zuwa da ba mu ikon aiki da tunatar wanda za a yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Mun ce kafin a fara tafsiri akwai tambayoyi da aka turo, za mu dan amsa kaɗan daga cikinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam, ya halatta mu bi me yin salatul fati sallah? To kun yi wata tambaya muhimmiya, duk da irin waɗannan tambayoyi an daɗe ana maimaita su. To zai iya yiwuwa mai tambayan ila sabo ne shi, shi za a yi wannan tambaya ɗin, ya halatta abu mai salatul fati sallah? To shi salatul fati a matsayin me yake? Salatul fati yana matsayin salatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Kuma Allah ta'ala yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lallai Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya kowanne kuka yi imani, sallu alaihi, ku yi masa salati kuma ku yi masa taslimi, gayan taslimi. To kaga Allah ta'ala ya umurce mu da mu yi salati. To a lokacin da aka saukar da wannan aya, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Suka ce ya Rasulullah, an umurce mu ma sallama, an umurce mu ma salati, fa kaifa nusalli alaika, yaya za mu yi salati a gare ka? A wata ruwaya, ya Rasulullah, mun san yadda za mu maka sallama, amma yaya za mu yi salati a gare ka? Kaga duk da kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa ne, kuma sun sha larabci a mama, su ba wai sun karanta ba ne balle a samu zamiya ko abin da ya kama da wannan. Larabawa ne masu fasaha, amma kuma duk da haka sai da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya umurce mu mu yi maka salati, yaya za mu yi maka salati? Sai manzon Allah ya yi shiru bayan wannan lokaci. Dalilin da yasa ya yi shiru, yana jiran saukan wahayi. To bayan ya yi shiru wannan lokaci, can zai ce, ina mai tambaya game da salati? Sai ce, ha ana za ya Rasulullah, ga ni nan ya Rasulullah. To sai annabi ya ce, kulu ku ce, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali, har zuwa dai ƙarshe. Kun ga sahabbai larabawa ne, kai bal ma wasu da yawa daga cikinsu Qurayshawa ne. In aka ce ba Qurayshi to kankan kenan. Kun ga wannan ko? Amma ba sai da suka ce yaya za mu yi salati a gare ka? To shi ma manzon Allah, shugaban masu fasaha, shugaban masu zalaƙa da balaga, ya kamata kawai tunda larabci ne kawai ya faɗa da ka, shi ma bai yi gaggawan faɗa da ka ba, sai da ya jira saukan wahayi. Ya ce, ina mai tambaya game da salati? Bayan ya ɗan jira, ya ɗan jira an saukan mai da wahayi. Sai ce, gani nan ya Rasulullah. Ku sai annabi ya ce, ku ce kaza. An gane? Sai ya karantar da mu yadda za a yi salati. Kaga da wannan kenan, kaga ashe salati da Allah ya ce a yi, wato Allah ne kuma zai nuna mana yadda za a yi. Kun gane wannan hali? Kenan baya halatta mu mu kirkiro salati da kanmu. Duk mutumin da ya zauna ya kirkiro salati da kanshi, to wannan ya kirkiro bid'a. Tunda da badan bid'a bane, me yasa sahabban annabi suka ce to ya za mu yi salati a gare ka? Tunda larabawa ne, kawai sai su yi, kawai sai su kirkiro. Kaga da wannan ya nuna mana baya halatta a kirkiro. Ana yin salati ne kamar yadda ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To bari mu koma zuwa ga maganar mu. Salatul Fatih tabbas salatin annabi ne. In ka duba, Allahumma salli ala Muhammad, Al-Fatih lima ughliq, Al-Khatim lima sabaqa, ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. كغا انتي يا الله كاي صلاتي ga annabi al-fatih lima ughliqa, mai budewa ga abin da aka kulle, sai aka kulle anci ayi salati ga annabi mai bude abin da aka kulle. To ya kamata mu san mai aka kulle, shin an taba kulle wahayi? Ba taɓa kulle wahayi ba. Allah yakan aiko wannan annabi, sai kuma wato a daɗe, sannan kuma daga baya sai Allah ya aiko, amma babu inda aka ce an kulle. An gani? Idan suna nufin cewa an kulle a nan wajen, kamar wannan annabi ya tafi ana jiran na biyu, sai ce to masha Allah, suna da uzuri kenan ko? Amma suna nufin an kulle shi ne daga baya aka buɗe, babu abin da an kulle balle aka buɗe. An gani? A menene al-fatih lima ughliqa, al-khatim lima sabaqa, kuma shi annabi shine mai rufewa ga abin da ya gabata, shine annabin karshe mai rufewa ga abin da ya gabata. Nasirul haqqi bil haqq, mai taimakon gaskiya da gaskiya, wa ala alihi haqqa qadari, da kuma alayensa, wato Allah kai masa salati gayan darajarsa. Al-hadi ila siratikal mustaqim, mai shiryawa zuwa ga hanyarsa mai tsanci, wa ala alihi da kuma alayensa, haka kadari wato girmamawa, matuƙar girmamawa, ha, wa miqdarihi al-azim, an gani, da kuma ainihin gwargwadon miqdarinsa wanda yake mai girma. To al-muhim dai, kun ji dai zahirin abin za mu ce ba matsala inde ba wai ana nufin cewa wannan Muhammad din Allahumma salli ala Muhammad din ba wai ana nufin Muhammad al-Bakari ba don wasu na ganin wai ana nufin Muhammad al-Bakari ne in ana nufin Annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to inda kiza ke saka shine cewa salatul fati bayan manzon Allah ya bar duniya aka zo aka ba Muhammad al-Bakari an ce an zo an bayar ana cikin ana Ka'aba ana ta roƙon Allah ana ta roƙon Allah ya Allah ka ba mu salatin da ba a taɓa ba wani ba da abin da ya kama da wannan to sai Allah ya saukar da salati a cikin Allah haske kuma aka ce wannan salatin duk wanda ya karanta shi zai samu ladan annabawa 70 kulluhum qarban lahu risala zai samu ladan annabawa 70 kowanne daga cikinsu ya isar da sako sannan kuma a wani waje zai samu ladan wanda ya karanta alqur'ani so dubu nawa so dubu shida yana daidai da wanda ya karanta alqur'ani so dubu shida to kaga wayannan mangalu guda biyu mangalu ne gaskiya masu hadari ina ganin babu wani abu wanda mu musulmi muke alfahari da shi a duniya kamar alqur'ani saka duk mutumin da yazo yace akwai wani abu da yafi alqur'ani ko yayi daidai da alqur'ani so dubu shida to gaskiya wannan ya faɗi magana mai girman gaske ya faɗi magana mai matsar hadari ko kuma ainihin ya fi ladan annabawan sa bai ku duba darajar annabawa ko da an ce ya fi ladan annabi ɗaya yaya balle a ce annabawa 70 kuma annabawan nan mursalai kowanne daga cikinsu ya isar da sako ina fata gane wannan to yanzu idan mutum ya karanta salatul fati shi ya ɗauka salatin annabi ne kawai sai tsaya ya fahimtar shi salatin annabi ne shi ya ɗauka ya yi zikiri ne bai ɗauka cewa an saukar da wahayi ba ne ya za mu ɗauke shi shin idan ya zama to shi ya yarda salatul fati salatin annabi ne kawai sai tsaya nan an gani za mu ɗauka cewa salati ne wanda yake an ƙirƙiro shi salati ne wanda an ƙirƙiro ba salati ba ne wanda aka samu daga manzon Allah amma kuma idan ya jagoranci sallah za mu iya bin sa ai za mu iya bin shi saboda menene bai yi da'awar cewa an yi wahayi ba an gane wannan bid'an bai kai matakin da za a ce ba za a bi shi sallah ba amma idan ya zo ya ce ya yarda da duk abin da aka faɗa cikin jawahirul ma'ani ya yarda ta fi alqur'ani ko tana daidai da alqur'ani da dubu shida sannan kuma wato daidai yake da ladan annabawa 70 wanda kowanne daga cikin su ya isar da sako zance na gaskiya idan ya kudurce wannan ya fita musulunci ina ba san gane wannan idan mutum ka zo ka tambaye shi sai ya tabbatar maka da wannan an gane wannan ko to baya halatta ka bi shi sallah in ya ce ma daidai yake da alqur'ani so dubu shida ko ya fi alqur'ani so dubu shida ko ya fi ladan annabawa 70 dukkan su sun isar da sako to wannan mutumin gaskiya ya yi ridda amma ya ce ai salatul fati salatin annabi ne sai mu ce gaskiya salatin annabi ne amma ba yanda manzo Allah ya karantar ba amma ba za mu ce ya yi ridda ba an gane ko da ya karanta shi a gabanmu sannan ya jagoranci sallah za mu iya bin shi dan bai yarda ba yana fahimta ba wai salatin bane da karan kanshi ya zama babban matsala bai babban matsala wato da awan cewa an yi wahayin sa bayan manzon Allah ya riga ya bar duniya bayan Allah ta'ala ya riga ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina al-yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan na kammala muku addinin sannan na cika muku ni'imata kuma na yarda musulunci ya zama shine addini Imam Malik yace fa ma lam yakun yawma dinan la yakunu al-yawma dinan duk abin da bai zama addini a wannan rana zamanin manzon Allah ba zai zama addini ba a yau an gani Allah shi ke bace mu to yanzu ya mutumin kuma da yake salatul fati ya fi salatin annabi daraja ya fi salatul ibrahimiya in kana neman katar dan bid'a to shine an gane da abin da ya fito a bakin manzon Allah da yayin halitta da abin da ya fito a bakin wani malami ya zaka yi kama hada ala kulli fannin fazalallahu fannahu ha ya zaka yi ka hada wannan salati ya fito daga bakin manzon Allah ya kamata ya zama shine grade 1 an gane ko duk wani salatin da ya biyo bayan sa yana kasa da shi to amma wani saboda tsabarta asubanci yana neman ya fifita salatul ibrahimiyya akan salatin a yana neman ya fifita salatul fati akan salatin da manzon Allah ya karantar akwai ma wanda yace ainihin salatul fati turare ne salatul da abin da shi mu alqur'ani ruwa ne yace kaga ruwa ya fi alqur'ani bi muhimmanci amma turare ya fi tsada ruwa ya fi alqur'ani a ruwa ya fi ainihin turare muhimmanci amma alqur'ani ya fi tsada amma turare ya fi tsada wai duk wannan gaba ɗaya yana so ne ya nuna salatul fati ya fi alqur'ani kaga irin wannan tawilin in mutum yana yin sa zai iya fadawa cikin ramin da ba zai fito ba Allah shi yayi na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya halatta mu bi a shi wani ko assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi dan Allah sheik menene bambancin yan salafiya da yan ikhwan kuma da aka ta ake ganin da ya ake gane malamin ikhwan ne ko dan salafiya to a takaice shi dan uwa yana tambaya ne bambanci tsakanin yan salafiya da yan ikhwanul musulmi mun dade muna yin wannan bayani in an ce dan salafiya shine mutumin da yake fahimtar qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata an gane baya kawo ra'ayin kanshi duk abin da zai gina na ainihin addini yana samo shi ne daga sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'i in dai mutum addini shi yana samo shi ne yana shawo addini shi ne daga sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i to wannan shi ne dan salafiya ko da ya karanta aya ko hadisi ba shi da wani fahimta sai fahimtar ɗaliban manzon Allah an gane wannan ko tunda shi a fahimtar dan salafiya an daɗe ana yin addini kafin shi ya fara zuwa kafin shi ya yi addinin mutanen da suka yi addinin nan sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi to me zai hana mu waiwaya mu duba waɗannan sahabbai ya suka yi addini yaya suka fahimci aya kaza yaya suka fahimci musulunci mutumin da yake fahimtar musulunci ƙarƙashin fahimtar waɗannan shi ne ɗan salafiya an gane to a nan wajen kuma idan an ce yana fahimtar musulunci ƙarƙashin fahimtar sahabai ba ƙarƙashin fahimtar sahabi ba ƙarƙashin fahimtar wa sahabai ba sahabi ba kada wani ya ce ma ni kawai na ɗauki ra'ayin Abubakar shi kadai ba ruwana da sauran sahabai ko na ɗauki ra'ayin Umar ko na ɗauki ra'ayin Ibn Abbas ko na ɗauki ra'ayin Ali bin Abi Talib shi kadai ba ruwana da sauran sahabbai wannan dan bid'a ne shi an gane wannan ko a'a sahabbai gaba daya ijma'in sahabbai hujja ne idan sahabbai sun yi sabani sai a duba wanda ya fi karfin hujja wa masalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul yawa ba a daukar ra'ayin kawai a ce ni ina bin mazhaban Abubakar ne shi kadai kawai wannan bangaranci ne shi ko kuma tabi'ai in ce ni kawai ina daukar ra'ayin tabi'i guda daya kamar ina daukar ra'ayin Ata'u bin Abi Rabah shi kadai kawai ko ina daukar ra'ayin Sa'id bin al-Musayyab shi kadai ko ra'ayin Sa'id bin Jubair shi kadai ni dan salafiya ne a'a sai ya zama to tabi'an gaba ɗaya malamai na ne an gane in suka yi ijma'i kan matsala ina tare da shi in suka samu sabani sai duba wanda ya fi karbin hujja a gari haka nan tabi tabi'in a gari ana daukar ra'ayin tabi tabi'in ba wai ta ce wai kawai ni ina daukar ra'ayin Abu Hanifa shi kadai ko ra'ayin Malik shi kadai ko ra'ayin Shafi'i shi kadai ni na kulla kaina akan fahimtar Abu Hanifa duk wani hadisi da duk wani fahimtar malami duk karfin fahimtar in bai zo daga Abu Hanifa ba ruwana da shi duk wani hujja duk karfin sa in bai zo daga Imam Malik ba ruwana da shi dole sai ya zo daga Malik a gani ko da za a yi ruwan hadisai ko ruwan ayoyi ne in dai Malik bai ce ba ruwana da shi to wannan bangaranci ne ƴan salafiya ba sa bangaranci su ƴan salafiya sun dauki duk malaman nan gaba daya Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad duk malaman su ne idan suka yi ijma'i kan matsala fa ni'ima za a dauka idan suka samu sabani nawa za mu dauka idan aka samu sabani tsakanin Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad kowa da ra'ayinsa wanne za mu dauka za mu yi zabi san kare ya za mu yi to mu za mu yi aiki da maganar Allah ne ha fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu li idan kuna jayayya kan wani abu ga abin da Abu Hanifa yace ga abin da Malik yace ga abin da Shafi yace ga abin da Ahmad yace mu kulle kanmu cikin mazhaba me aka ce farudduhu ila Allah war rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo ku bar wa'annan malaman amma fa da sharadin fa fa ce dole ba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ji wannan ku kenan daukar ra'ayin malami guda daya a bar sauran ba muzulunci bane shi in kace ka dauki ra'ayin Abu Hanifa shi kadai kafin Abu Hanifa an yi muzulunci ko ba yi ba to lokacin wani addini ake yi in kace ka dauki ra'ayin Malik shi kadai dole ne abu ra'ayin Malik mazhabin Malik kadai to kafin Imam Malik ana addini ko ba a yi Allah yana Allah ya yarda da addini ko bai yarda ba shi Abubakar ra'ayin wa ya dauka daga cikin su Umar ba Usman ba Aliyu ba akwai wani dan ta'adda da yake wallahi da manzon Allah zai zo duniya da mazhabin Malik zai dauka kaga wannan ya kai gaya wajen ta'addanci wayannan kusan ma suna so su mai da Imam Malik ya zama annabi la ilaha illallah Malik rasulullah wa iyyaka billah to almuhim idan kun fahimce ni su ƴan salafiya su ne masu fahimtar Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ba magabaci ba in wani ya fahimci Qur'ani akan fahimtar magabaci dan bid'a ne shi ya fahimci musulunci akan fahimtar sahabi guda daya yayi watsi da sauran duk hujjojin su ba ruwan shi wannan dan bid'a ne ko tabi'i guda daya ko tabi'i tabi'i kenan wanda yace Imam Malik zalla dan bid'a ne shi an gane wannan ko to su kuma ɗan ikhwan ba su ɗan ikhwan su ne wasu mutane mabiya wani malami su ɗan ɓangaranci ne suna bin wani malami ana kiransa Al-Hasanul Banna Hasanul Banna wani malami ne a Misra shi ya ƙirƙiro wannan ƙungiyar ita wannan ƙungiyar an gina ta ne a kan wato kafa gwamnati wato a zo a manta da bambance-bambance a manta da bambance tsakanin ahlus sunna da 'yan bid'a kowa ya riƙe ra'ayinsa amma a dumfari mahukunta kowa ya riƙe ra'ayinsa amma a dumfari masu mulki an gano ku ahlus sunna ya aje sunnansa gefe guda dan shi'a ya aje shi a gefe guda dan alaƙato ya aje alaƙatar shi gefe guda sufaye su aje sufancin su gefe guda kowa ya aje ra'ayin shi gefe guda mu haɗu akan la ilaha illallah su ne masu cewa addinin mu daya shine musulunci sannan alƙiblar mu daya shine Ka'aba an gane wannan ko sannan alƙur'anin mu daya manzon mu daya komai namu daya sai su ce maka abin da ya hada mu ya fi yawa fiye da abin da ya raba mu saboda haka mu manta da bambancin mu mu zo mu hada kai don mu dumfari azzaluman shugabanni a cifar da su a kafa gwamnatin musulunci an gane wannan ko su anasu ka'ida wato karantar da tauhidi ba dole bane a aje karantar da tauhidi a tsaya a yaki azzalumai shi kuna idan aka yaki azzalumai bayan an yake su daga baya sai a dawo a yi tunanin yadda za a yi gyare-gyare an gane wannan ko to a takaice in an ce masu waye su ke kuwa suka ce su ne mutanen da suka fifita kafa gwamnati a kan karantar da mutane tauhidi su suna iya sadaukar da tauhidi suna da wata ƙa'ida suna kiranta al-ƙa'ida az-zahabiyya ita wannan ƙa'ida ita ce na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaqi a gare shi mun yi ittifaqi akan kaza to mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaqi amma sashen mu yayi uzuri ga sashi inda aka samu sabani inda muka samu sabani kada mai majuna raddi mai majuna mai uzuri da mu da ƴan shi a mun samu sabani akan Qur'ani sun ce alkur'anin nan da ake karantawa ba shi bane hakikanin alkur'anin da Allah ya aiko zuwa ga manzo alkur'anin da Allah ya aiko zuwa ga manzo yana hannun Imamul Mahdi tashi kiyama in ya kusa zai zo da shi to anan mu kuma mun ce wannan Qur'ani shine hakikanin Qur'ani wanda Allah ya aiko zuwa ga biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mun samu bambanci da su a wajen alkur'ani ko sannan mun samu bambanci da shi a wajen sahabbai su shi an sun ce sahabban manzon Allah azzalumai ne ƴan fashi ne sun yi fashin shugabanci kuma sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya mu ahlus sunna mun ce sahabban annabi adilai ne kuma amintattu ne ko mutanen kirki ne Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi to anan wajen ko nan muka tsaya to su abinda suke cewa su ƴan ikhwan shine inda muka samu sabani mu ba juna uzuri kada mu kyamaci juna yanzu da mu da ƴan shiya kada mu kyamaci juna ai mu juna uzuri an gane ko inda muka yi daidai sai a tafi tare ko dan shiya zai shekara yana kunduma ma sahabban annabi ashar ya shekara yana kafirta su ya shekara yana gaya ma qur'ani bai cika ba kai mishi uzuri kada kai mishi wa'azi dan kala kasu da zai shekara goma yana kiran hadisan manzon Allah bola da zai shekara yana kiran hadisan manzon Allah hanjin jimna da zai shekara yana kiran hadisan manzon Allah yashi ko tsakuwa tsakuwa a cikin yashi ina ba san gane wannan da zai shekara yana fada yana zagin hadisan annabi yana cewa hadisan annabi ƙarya ne shin zaka yi masa raddi ba zaka yi ba me zaka masa uzuri kun yi daidai a wajen Qur'ani ya yarda da Qur'ani ka yarda shikenan hadisin da aka samu sabani ai majuna uzuri wannan shine babban ka'ida na ikhwanul muslimin karkashin wannan bayani wannan kungiya ce shiryayya ko batatta ina ga bai bukatar wani bayani mai tsawo domin su in kana son ka ga miyagun mutane marasa tausayi yan ikhwan in kana son ka ga mutane masu tausayin al'umma yan salafiyya to kila wani ya ce me yasa shi dan salafiyya kullum yana so ne gyara kayanka don mu shiga aljanna tare in kai shirka zai gaya ma wannan shirka ne gyara in ka mutu zaka dawo mu a wuta ka daina yin kaza bid'a ne bid'a kuma kanin shirka ne in kana yin bid'a nan gaba zaka fada shirka ina jiye ma tsoron fadawa kafirci ka daina kaga shi kullum yana ma nasiha ne ka gyara ko shi kuma dake kuwan zai iya shiru akan in kana tsafi zai yi shiru kai boka ne zai yi shiru kana zagin sahabba annabi zai yi shiru kana karyata qur'ani zai yi shiru kana inkarin hadisan annabi zai yi shiru an gane ba wani zai yi shiru kawai abinda yake so ku hada kai da shi a zai a yaji gwamnati to in ka mutu wajen yakan gwamnatin da wayannan miyagun aqidu shin ya taimake ka ko ya tura ka halaka innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar kaga shi baya son ka gyara abinka yana so ya amfani da jininka da jikinka ka taimaka mai a zo a kifa da gwamnati in ya zo ka mutu in ka mutu ko uku to a takaice wannan shine aqida ta ikhwanul muslimin su ba su dauki aqida ba su ta akida a matsayin wani abu mai muhimmanci ba. Su ikhwan sun kaskashi kashi, akwai ikhwan na salban na kai tsaye, akwai ɗan ikhwan na ainihin sayyidu kudu. In Allah ya kai mu wani lokaci za mu yi bayanin bambancin su. Wa alaikum assalam.
Ana cikin sauka na alkur'ani sai ga wani babban malami ya zo sai malamai su miƙe gaba ɗaya sai ya zauna su zauna akwai asali to zance na gaskiya babu asali hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yata man ahabba an yata masala lahu rijalu qiyaman falyata bawama adahu minan nar duk wanda yake so mazaje su ringa miƙewa a gare shi tsaye wajen gaisuwa ya zauni mazaunin shi a cikin wutar jahannama in burinka in ka zo jama'a su miƙe sannan sai ka zauna su zauna ka zauni mazauninka a wutar jahannama sannan sai na biyu akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin Tirmidhi shine hadisin Anas da yake cewa ma kana shakhsun ahabba ilayhim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyati lidhalik babu wani mutum wanda yafi soyuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ainihin manzon Allah duk duniya babu wani mutum wanda yafi soyuwa ga sahabban annabi kaman wa kaman shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu kuma sun kasance in sun ganshi ba sa miƙewa dan su gaida shi saboda me dan ba sa jira mashi lima ya alamuna min karahiyati lidhalik saboda abinda suka sani na kiyayya shiga haka annabi yana kyaman wannan abu to a matsayin ka na musulmi ahlus sunna idan manzo Allah yana kyaman abu me ya kamata kai kai ma ka taya shi kyaman sa wannan shi ya nuna ka cika ahlus sunna ka so abinda manzo Allah ke so ka kyamaci abinda manzo Allah ke kyamata man ahabba shakhsan ahabba kullama ahabba duk wanda yake son mutum zai so duk abin da yake so wannan shine cikin soyayya Allah shi taimake mu to sai ci gaba Allah ta'ala na cewa wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin wa kam qasamna min qaryatin so da yawa muka karya wata alqarya muka halakar da ita wanda kanat zalimatan wanda wannan alqarya ta kasance azzalima ce wa ansha'na ba'daha qauman akharin sai muka kirkiro bayanta wasu mutane daban kaga a wannan aya Allah ta'ala ya tabbatar mana yana iya halakar da wa'annan jinsi na al'umma ya kawo wasu jinsi kuma in yasha yuzhibukum wa ya'ti biqaumin kaga ribu in Allah ya so zai iya tafiyar da ku kuma ya zo da wasu mutane daban wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz wa kam qasamna min qaryati so da yawa muka halaka da wata alƙarya kana zalimatan wanda ita wannan alƙarya ta kasance azzalima dama ita alƙarya tana zalunci alƙarya tana zalunci alƙarya ba ta zalire mutanen ne suke zalunci an ambaci alƙarya anan ana nufin mutanen ta an gane ku kenan in kaga Allah ya halaka da al'umma to wayannan al'umma sun yi menene sun yi zalunci Allah baya halaka da al'umma in sun tsaya akan muzulunci in sun tsaya akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da haka wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangijinka bai kasance zai halaka da wata al'umma wata alƙarya da zalunci ba alhali mutanenta suna kawo gyara inda mutane suna kokarin kawo gyara suna kokari su gyara aqidansu su gyara ibadansu su gyara mu'amalansu Allah yayi alƙawarin ba zai halakar da su ba an gane wannan ko mutane suna kokari idan sun yi zunubi su gyara Allah ta'ala ba zai halakar da su ba kuma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina ubangiji bai kasance zai halakar da wata alƙarya ba har sai ya aiko a cikin manyan garuruwa sai ya aiko da manzo manzon nan yana karanta musu ayoyi sai manzo ya zo ya karanta ayoyi dalla dalla an gane wannan ko ya fito da bayani a fili kowa ya gane amma an kangare sannan sai Allah ya halakar da su Allah baya halakar da wata alƙarya ta zalunci haka nan kawai ya zama Allah bai yi bayani ba an gane wannan ko a shi da ke cewa ma kana rabbuka muhlikal qura illa wa ahliha zalimun ubangijinka bai kasance yana halaka da alƙarya ba face sai mutanenta suna azzalumai kaga Allah ya halaka da alƙarya wa ka ayyi miqriyatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'irin mu'attalatin wa qasrin mashid ashe duk al'umma an kaga an halaka da su to lalle wayannan al'umma sun fada cikin menene zalunci falamma ne
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْرُخُونَ
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا a lokacin da suka hango ainihin tsananin azabun idza hum min hayr qudud sai gashi nan suna gudu mutanen da suka ce ba za su yi imani ba sai sun ga azaba kuma idan azaban ya zo ba za su gudu ba to a lokacin da suka ga azabar izahum min hayr qudud sai gashi nan suna ta gudu an gane wannan ko sai Allah ya ce musu me
la taqulu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinkum la'allakum tus'alun
sai Allah ya ce la tarju abinda la tarqudu kada ku yi gudu kaku gudu warji'u ila ma utriftu fi ku koma zuwa ga abinda aka ciyar da ku dadi a cikin sa an gane an ciyar da ku dadi an ba ku ni'imomi kala kala an ba ku lafiya an ba ku mulki mai karfi Allah ta'ala ya muku kowane irin gata amma ya zamanto kun iya da ku yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to yanzu gashi nan kun ce wannan annabi in har da gaske yake inda gaske yake Allah ne ya aiko shi to ya sauka muku da azaba an gane wannan ku to yanzu gashi an saukar da azaban falamma ahassu ba'sana izahum min hayr qudud a lokacin da suka hango tsananin azaban mu sai gashi suna gudu sai Allah ya ce waye abin nan la tarqudu waye ga muku abin nan ban daga ba saki kar ku gudu warji'u ila ma utriftu fi ku koma zuwa ga abin da aka ciyar da ku dadi a cikin sa an ciyar da su dadi na me an ciyar da su dadi na mulki an ciyar da su dadi na dukiya an ciyar da su dadi na mata an gane ko Allah ya musu ni'ima kala kala to yanzu abin da muke so ku koma zuwa ga abin da aka ciyar da ku dadi a cikin sa wa masakinukum ku koma zuwa ga gidajenku la'allakum tus'alun ko walla Allah za a muku tambaya na hisabi malamai sun ce to wannan magana an yi shi ne domin a yi musu izgili tunda ai hisabi ba a duniya ake yi ba ko to yaya za a ce musu kar ku gudu ku koma zuwa ga abin da aka ciyar da ku dadi ku koma zuwa ga gidajenku ku koma zuwa ga fadanku an gane ku da kuma duk wani abin da aka ciyar da ku dadi ku koma zuwa gare shi ko walla Allah za a muku hisabi za a muku tambaya an ce wannan magana an yi shi ne dan a yi musu izgili saboda hisabi za a yi shi ne a lahira an fahimta da hai na'am
qalu ya wailana inna kunna zalimin
sai suka ce ya wailana suka ce ya kai ta mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalumai an gane bayan lokaci ya riga ya kore musu Allah ya riga ya saukar da azaba, to a lokacin ne wai suke nadama. An gane? Lokacin da Allah ya riga ya saukar da azaba zai halakar da su, sun ga azaba baro-baro, to a lokacin ne wai suke yin nadama. Walam yakun yanfa'uhum ba'athuna, walam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athuna. A lokacin sun riga sun ga tsananin azaba, ko da sun yi imani zai yi tasiri, ba zai yi tasiri ba. To yanzu ga tsananin azaba ya sauka gare su, sai suna cewa ya wailana ya kai can mu, inna kunna zalimin, lallai mun kasance azzalibai a da. Amma ya Allah mun gane kuran mu, ya Allah mun tuba zuwa gare ka. Sai Allah ya ce,
fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
Allah ya ce, fama zalat tilka da'wahum, wannan bai gushe ba shine da'awansu, suna daga murya suna ta wannan da'awa. Ya wailana inna kunna zalimin, ya wailana suna ta maimaitawa, ko Allah zai saurare su. Wannan bai gushe ba shine da'awansu, shine abinda suke rayawa. Hatta ja'alnahum hasidan khamidin, har sai da muka sanya su suka zama to girbaku halakaku. Yanda ake girba ainihin shuka, haka Allah ya girbe su, aka tumbuke su daga tushe inda ba za su ƙara dawowa ba. An gane wannan ko? Kaga kowanne daga cikinsu Allah ya ba mu labari ya halakar da shi saboda zanubinsa. Wa kullan akhadna bi dhanbi, fa minhum man arsalna alayhi hasiba, wa minhum man akhadhahu sayha, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna. Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi, kowanne daga cikin wayannan al'umma mun kama su ne da zanuban su. Fa minhum man arsalna alayhi hasiba, daga cikin su akwai wanda muka aiko musu da tsakuwa, muka yi musu azaba da me da tsakuwa, kamar mutanen Annabi Salih da mutanen Annabi Shu'aib, an musu azaba da ainihin iska mai dauke da tsakuwa. Wa minhum man akhadhahu sayha, daga cikin su akwai wanda ainihin tsawa ya kama su. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, daga cikin su akwai wanda muka shafe kasa da su, kamar irin su Karuna. Wa minhum man aghraqna, daga cikin su akwai wanda muka nitsar. An gane wannan ko? Kaga Allah ta'ala ya faɗi kowa an kama shi da zunubinsa. Wasu daga cikin su an aiko musu da ainihin tsakuwa, kamar mutanen Annabi Salih da mutanen Annabi Shu'aib. Wasu daga cikin su an aiko musu da nam da tsawa, wasu mutane kai an aiko musu da tsakuwa, kamar mutanen Annabi Lut. An musu azaba da duwatsu, wanda Allah a aliyaha safilaha wa amdarna alaihim bi. Kaga mutanen Annabi Lut an musu azaba da duwatsu, sannan wasu an musu azaba da tsawa, su ne mutanen Annabi Salih da Shu'aib. Wa minhum man aghraqna, daga cikin su akwai wanda muka nitsar irin su Karuna. wa ma kana Allahu liyazlimahum, Allah bai kasance zai zalunce su ba. Walakin kanu anfusahum yazlimun, sai dai sun kasance kawukan kawai suke zalunta. Kaga da wannan kenan, in mutane ba sa son Allah ya musu azaba, me ya kamata su yi? Su tsaya su yi masa biyayya. In ko mutane suna son Allah ya musu azaba, to su zamanto masu saba masa. To yanzu Allah subhanahu wata'ala yana nuna ma al'umma cewa sabon Allah yana daga cikin sababin da yasa Allah yake yin azaba. Duk mutanen da kaga an musu azaba ne saboda Allah ta'ala ya turo da manzo, manzon nan ya kawo sako kuma ya isar da wannan sako, amma sun iya dasu bi wannan sako din. Kai bilhasali ma sun koma suna ma wannan annabi ko wannan manzo izgiri, suna cewa idan ya isa a aiko musu da wannan azaba wanda ake musu alƙawari. To Allah ta'ala sai ya aiko musu da wannan azaba ya azabtar da su. Kuma Allah yana yin azaba nau'i-nau'i ne gwargwadon mutanen da kuma gwargwadon laifin. A nan wajen su wane ne suke fara yin laifi Allah ya azabtar da su? Laifin yana farawa ne daga shuwagabanni, ko laifin yana farawa daga talakawa? Suwa ne ne suke fara yin laifi? Talakawa ne suke fara yin laifi? Yanzu Fir'auna ne talaka ne? Da Allah ya aika annabi Musa zuwa gare shi. Izhab ila Fir'auna innahu taga. Fa qul hal laka ila an tazakka? Idan za a fara yin gyara, daga ina ake fara yin gyara? In kai malami ne, ka zo za ka yi da'awa, daga ina ya kamata ka fara gyarawa? Za ka fara jumfarar shugabanni ne, sai sun gyaru, sa'annan sai ka dawo ga talakawa? Ko ya za a yi? In shugabanni suka amshi da'awa, ai kowa ya amsa. Mafi yawan mutane suna kin musulunta ne kila in shugabanni ba su musulunta ba. In kuna wa'azi a ƙauyuka, idan ainihin kuka yi sa'a sarki ya musulunta sai yaya? Sauran za su musulunta. To a nan wajen wa'azinmu za mu yi tarkizi ne wajen sarki in muna so mu kawo gyara? Ko za mu fara wa'azi ne ga talakawa? Wanne ne manhajul anbiya fi da'awa ila Allah? A cikin Al-Qur'ani Allah yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha. Da mana kawo wannan aya saboda la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi. An gane? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, idan muka yi nufin mahallakar da alƙarya, amarna mutra fiha, sai mu umurci ƴan lagwada, ƴan tamore, fa fasaqu fiha, sai su yi fasikanci a cikinta. Fa haqqa alaiha alqawl, sai kalman azaba ya tabbata a gare ta. Fa dammarna ha tadmira, sai mu darkake ta darkakewa. To a nan wajen gyara daga ina ke farawa? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, in muka yi nufin mahallakar da alƙarya, amarnawa, sai mu umurci ƴan lagwada, ƴan tamori a cikinta, su yi fasikanci a cikinta. Sai kalman azaba ya tabbata a gare ta ga wannan alƙarya, sai mu darkace su. Kenan zuwa ne aka yi umarni su yi saba ma Allah, sai Allah ya ƙaddara ma ainihin ƴan lagwada saban Allah. Idan ya ƙaddara musu saban Allah, sai malamai su fara wa'azi ga ƴan lagwada. Tunda ai wanda ya saba ma Allah ba shi za a ma wa'azi ba, to zuwa suka saba ma Allah. Amarna mutura fiha ba fasa ƙudiya, kenan tunda su suka saba ma Allah, su za mu fara da wa'azi kenan ko? To ya abin yake? Cewa idan muka duba fiqihun ayan, dan mafi yawan mutane ba su san fiqihun wannan aya ba, wasu sai su ce ai shugabanni a nan wajen su za a fara da wa'azi, so su suka saban Allah. A'a, kafin shugabannin su yi saba ma Allah, me ya faru? Allah ya ce idan muna so mu halaka da alƙarya. Shin Allah haka nan kawai sai ya so halaka da alƙarya? Tambaya nake, haka nan kawai siddan kawai sai Allah ya so ya halaka da alƙarya, alƙarya ba ta yi komai ba? Karatun da muka yi a baya me yake nunawa? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha. Ubangijinka bai kasance zai halakar da alƙarya da zalunci ba, haka nan kawai ba su yi laifi ba ya ce zai halakar da su, alhali mutanenta masu kawo gyara ne. To kenan nan wajen can kuma da yake cewa wa ma kunna nuhlikal qura illa wa ahliha zalimun, ba mu kasance muna halakar da alƙarya ba face dan mutanenta suna azzalumai. To mu ɗauka sai mu haɗa da wa idza aradna an nuhlika qaryatan, idan muka yi nufin mahallakar da alƙarya sai mai? Amarna mutura fiha bi da'atillah, kaji wasu malamai, sai mu umurci ƴan lagwada da yin biyayya ga Allah, sai su kiyarda. Fa fasaqu, sai su yi fasikanci a cikinta, sai kalmar azaba ya tabbata a gare su. To kenan idan talakawa suka saba ma Allah, mutanen gari suka ƙi bin dokokin Allah, su ne shirka, su ne bid'a, su ne tauye mudu, su ne al-ghush, su ne cin hanci da rashawa, su ne zinace-zinace, su ne luwadi, an yi wa'azi suke gyarawa, Allah yana so ya musu azaba, sai Allah ya bi
sai ce amarna mutara biya fa fasa kufiya anan wajen sai Allah ya jarabe su da biya gushuwa gabani kenan kamar ya ce idan talakawa suka lalace suka ki bin dokokin Allah sai Allah ya jarabe su da biya gushuwa gabani an gane wannan ko idan Allah ya jarabe su sai kalman azaba ta tabbata a gare su fa dambarna ha tadmira sai mu darkake su darkakewa an fahimci wannan ai kenan Allah bai jarabe su da biya gushuwa gabani ba sai da suka yi bai suka lalace an gane wannan ko wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yasukun ay yaksubun haka muke shugabantar da sashen azzalumai akan sashi mu shugabantar da manya-manyan azzalumai akan kananan azzalumai saboda abinda kananan ke aikatawa ina fata bidiyon ayan ya fito Allah ta'ala cikin hikimarsa ba zai zo haka nan kawai yazo ya kama azabtar da al'umma ya kama halakar da su ba in zai halakar da su dole sai mutane sun lalace idan suka lalace Allah yana so ya musu azaba alaman gane cewa Allah yana so ya halakar da al'umma shine ya jarabe su da shugabanni ɗan lagwada wanda babu wani tausayi a zuciyarsu su ba su san wani abu wahala ba suna da ainihin kuɗaɗe a ƙasashen turai an gane idan bala'i yayi bala'i suna iya guduwa su bar mu ƙasar ku ci kanku an gane sai Allah ta'ala ya jarabe ku da su a nan ne sai kalman azaba ta tabbata sai mu darkakin darkacewa insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya an nuna mu cewa lokaci yayi assalamu alaikum subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.